This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Faje ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa ne akan mabambantan ra'ayoyi kan zanga-zangar matasa da aka yi kan wuyar rayuwa a farkon watan Agusta. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnatin shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Kungiyar ta Hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan headquarters ta dake birnin Beirut na kasar Lebanon. Nasrallah dai ya jagoranci kungiyar Hezbollah na tsawon shekaru 32. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe Nasrallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan headquarters kungiyar dake yankin kudancin Beirut a kwana guda da ya gabata. Mai magana da yawun sojin Isra'ila Avi Chief Adre ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaki da bakin haure masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat, Harris ta riƙa tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Harris ta jinjinawa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na Douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba, inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala, haka kuma sun kasance masu sadokantar da kai. Ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su, ta ga abin da za a yi domin ci gabansu da mara musu baya, ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi. A ƙarshe ana sa ran ta yi kira a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa akan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba Joe Biden, inda abokin hamayyar ta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine sun yi halshen damu ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Rasha ke amfani da su a yakin. Amurka da China na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping cikin kwanaki masu zuwa, inda ake sa ran batun tallafi da China ke baiwa Rasha a yakin Ukraine ya zama cikin muhimman batutuwa da ke jadawalin Amurka. Blinken ya tattauna da takwaran shi na China Wang Yi a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka. A ƙarshen tattaunawa ta sama da tsawon sa'a guda, Blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da Rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine ya kasance bisa tanade-tanaden tsarin Majalisar Dinkin Duniya, musamman mutunta ƙasa da tabbatar da 'yancin kai. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Taliban a Afghanistan sun kare dokokinsu na Islama a daidai lokacin da ake azzakaini ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Mataimakin Prime Minister Taliban mai kula da harkokin siyasa Maulavi Abdul Kabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na Afghanistan da aka yada a ranar Juma'a cewa ana kamba malamarin a idan duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar. Kalaman na Kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnatin kasashe suka mara wa kasashen Jamus, Canada, Netherlands da Australia baya a kokarin su na kama Taliban da laifin propaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021. Shugabannin Afghanistan din da ya san dora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a kasar, dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata, haranta matan Afghanistan ayyukan gwamnati da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikin su a bainar jama'a. Kasar Sin wato China ta buƙaci Japan da ta ci gaba da tafiya kan lafiya kuma tsayayyar hulɗa da Beijing bayan da tsohon ministan tsaron Japan Shigeru Ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar Liberal Democratic a jiya Juma'a. A ranar 1 ga watan Oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana Ishiba a matsayin sabon Prime Minister Japan. Mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen China Lin Qian ya shaida manema labarai a jiya Juma'a cewa kwakwara kuma dorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin China da Japan tana amfanar kasashen biyu. Ya ce kasar China na fatan Japan din za kuma ta dauki tsari bisa ingantacciyar turba game da kasar ta China domin inganta hulɗa da ke tsakanin su.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zaba a saurari shirin zauren VOA.
Muna wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. Yau ma zan miƙa ku ga jagoran shirin, wakilin mu Babangida Jibrin dake zaune a Lagos, inda yake ci gaba da tattaunawa da Alhaji Shehu Usman Saffan, Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulanin Shagamu, Alhaji Ahmed Bana Yariman Barebarin Lagos, da kuma Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Minna. Babangida gare ka.
Tabarin miƙa ku ga shugaban kasuwar Mile 12 na ƙasa da ƙasa Alhaji Shehu Usman Saffan game da wannan matsala ta zanga-zangar matasa musamman ma dai a nan Lagos.
Na farko muna godiya Allah subhanahu wataala da cikin yardarsa da ikonsa ya ba mu dama mu ga wannan rana. To hakika nan gaskiya dangane da abubuwan da suka faru a Najeriya musamman wannan zanga-zangar da aka yi abu ne wanda bai ji daɗi ba, kuma kamar an nuna izini akan yin wannan abu saboda duk wani babban da ke ƙasar nan da wani malami da yake a wannan ƙasa sun san abin da ake halin da ake ciki, kuma suka ba da shawara akan cewa kada wanda yayi wannan zanga-zanga saboda abu ne wanda ba zai yi mana daɗi ba. To kuma aka idan shawarar su, amma da ƙarshe duk wani mai ido har ma wanda bai da ido ya ga abin da ya faru. To mu matakin da muka ɗauka a nan Lagos kamar yadda kuka sani cewa mu ba mu tare da wannan yajin aiki kafin a yi shi ko kuma ce zanga-zanga, saboda haka an samu kyakkyawan fahimta tsakanin mu da jami'an tsaro da gwamnati na ganin cewa lalle wannan zanga-zanga ba a yi shi ba. To me kuma ya faru bayan zanga-zanga? Duk mutumin da yake Najeriya yake misali a wani shin kasan nan, duk mun ga abubuwan da suka faru, mutane suka shiga shaguna, mutane aka fafasa musu shaguna, aka kwashe musu kaya, aka talauta mutane, aka karye mutane. Kaga wannan daga lokacin da aka zanga-zanga nan zuwa yanzu wannan an karye shi kenan. Ina dan samun abubuwan da yake manage ina kai abinci gidansa yanzu an karye shi. To kuma wannan laifin waye? Wannan laifin waye saboda Allah. Saboda haka muna kira ga jama'a da a dinga bin maganar da malamai suka faɗa, maganar da manya suka faɗa. Domin in kana yaro baka saurari abin da manya suka faɗa ba, to kai ma ba za ka waye gari, wata ran za ka girma kuma za ka faɗa ba za a ji ba. Wannan shi ne abin da ke faruwa. Saboda haka muna roƙon mutanen Najeriya da azura lafiya, Allah kuma ba mu zaman lafiya, Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali.
To da yake iyayen ƙasa ma akwai rawar da za su taka wajen ganin an magance irin waɗannan matsaloli, na tambayi Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulani Shagamu abin da zai ce game da wannan matsala ta zanga-zanga na matasa.
Dangane da abin da ya faru a baya na zanga-zangan da aka yi kasan nan, to gaskiya ya kamata cin goma tuntuni ba ta bare wannan zanga-zangan ta faru ba, tunda mutane sun an bata wajen wata guda cewa za a yi, ya kamata a ji tun lokacin sun dauki mataki da hana wannan zanga-zangan, tunda mutane sun faɗi ga abin da suke bukata tun lokacin, ya kamata duba saboda a sassauta abin kamar subsidy din nan, ya kamata a ji an dawo da shi, da kuma irin kulle bodojin da aka yi nan, don kulle bodojin da suka daga cikin abubuwan suka kawo shi ma matsala a kasan nan, ya kamata cin gwamnati tarayya ta bude wannan bodojin gaba daya, ko mai ringa shugowa cikin daɗi cikin walwala kamar yadda ke da can baya, idan ana samun wannan abubuwan za a samu sauƙin rayuwa kwarai da gaske, saboda idan ka duba bodojin nan gabaki da da za ka ji kamar kowa na ji walwala ana jin daɗi, duwan suka bakin bodojin nan irin su jibiya din nan, su jibiya su lela su gasan su mai gasa gasan ko ina dai babu, za ka gani mutane suna ta walwala kamar su Lagos, lokacin da ke zuwa Lagos za ka gani mutane a nan Badagiri kamar kasuwa ko ina na ta walwala, so tun da kulle wannan bodojin nan tun daga lokacin aka ƙara samun matsaloli a kasan nan, saboda abubuwa ba su shigowa inda ake so kuma ba su fita inda ake so, an kulle wannan bodojin a lokacin saboda ana shigo da makamai, kuma makamai wannan kulle ba ana shigo da su ba, ya kamata bude boda su jami'an tsaron shigo da nan masu kula da bodojin, ya kamata su zauki matakin su je inda ka cewa tabbatar cewa wani mugu abun bai shigo kasan nan ba, amma ba a kulle bodan gaba daya ba a hana mutane shiga da fita, wannan abu yana daga cikin shi ma abun da kawo matsaloli, duk abun da ya kawo wannan matsalolin da aka yi zanga-zanga, ya kamata gwamnati ta cire shi, saboda gwamnati ita ce gwamnati mutane ce kuma an zabe ta ne don ta taimaka mutanen Najeriya, ya kamata ce din suka yi abun da zai kawo su matsala, ya ta gwamnati ta dauki mataki da gaggawa ta magani abu, saboda don mutanen Najeriya su zama zaman lafiya su samu farin ciki ko su ji daɗin rayuwarsu, ba su ga wani kunci ba wanda kowa gida yana fama da wahaloli ga sunan kala-kala, ya ka tun lokacin gwamnati da ta dauki mataki ta magani abun da gaggawa, to ina kira mutanen Najeriya kuma ƙara hakuri nasa, tunda da ya ce zai yi din nasa insha Allah wannan abun da aka ce za a dawo tallafin za a yi, kuma in Allah da kuma komai da mu, amma dai fatan mu dai babban babu ne wata a ƙara bude bodojin nan, duka a bude bodoji duk abin da kawo dan kaso irin sun magana ne fa da wani haraji duka ba dan gwamnati su janye shi, saboda mai zuwa samu lafiya gwamnati da bada masa suka kawo ta da kuma kuma taimaka mutanen Najeriya insha Allah, to nan nake bada shawara irin abubuwan da ni na a na bangaren da kamata ta abin da gwamnati ta yi don saboda a samu ci gaba a samu zaman lafiya da farin ciki a kasan nan,
to daga shi sarkin Fulani zamu kuma ta bangaren Alhaji Ahmed Bana wato Yariman Bare-baren Lagos kenan, mu ji shi kuma gudunmuwar da zai bayar dangane da wannan matsala ta rashin aikin yi da zanga-zanga da kuma dai walhalu na tsadar rayuwa.
Ana lagika kamar yadda kuka sani zanga-zanga abu ne wanda yake da kyau in za a yi na lumana, amma to kaga mu a nan ƙasar Najeriya har yanzu da sauranmu, to mafi yawan zanga-zangan da muke yi a ƙarshe yana zama wani abu daban, kamar yadda kuka sani shugabanci duk wanda Allah ya ba shugabanci ya kamata ya yi yadda zai tausaya da na ƙasa da shi, to mu nan a Najeriya mun samu kanmu cikin wani yanayi su wanda suke mulkinmu sun zama da abin kamar na gado, meye na gado saboda menene suna yin abin da ransu yake so ne, ba sa tunani ba sa duba cewa akwai mutanen da suke mulka, kuma waɗannan mutanen da suke mulka ya kamata ana yi musu ne don su ji daɗin mulki, amma suna yin kawai abin da suka ga dama ne, sai sa dole ne mutane an shiga yanayi an shiga talauci an shiga fatara ba abin da ba shiga ba yanzu a Najeriya, saboda yanayin abubuwa rayuwa ta yi tsada mutane ba sa iya ci su uku a yanzu, to kaga dole ne mutane su fusata su fito a yi zanga-zangan nan, kuma ita gwamnati ya kamata ta dinga jin koke-koke mutane da suke mulka, saboda ga rayuwa ta yi tsada mai ta yi tsada yanzu ga shi an yi zanga-zangan nan an gama gwamnati ta yi buris ba ta ce mutane komai ba, ta ba su cikin yanayi da yanayin tunani da komai, da wannan butun mai din da ake tunani za ta kawo mutane sauki ba ta ce kala ba, abinci ya zama abin da ya zama, yanzu kowa in ba mutum yana rike da wani mukami na gwamnati ba kowa ya zama almajiri kowa ya zama mai bara, shi yasa gwamnati ya kamata ta saurari kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu yanda mutane za su ji dama-dama sun samu sauƙin rayuwa a Najeriya, ba abin da ya fi damun mu mutum ya samu sauƙin rayuwa shi ɗan Najeriya in dai zaka ba shi yanda zai samu ya fita ya samu abin da zai ci ya sha sauran abubuwan duk bai damu da shi ba, sai yasa muna fata wannan gwamnati ta yi kokari ta duba wannan koke-koke na zanga-zangan da aka yi ta duba ta ga yanda za ta yi ta shawo kan al'amarin ta dawo da abubuwan da ya kamata ta yi wa mutane su samu sauƙin rayuwa,
kowane mataki za a ɗauka domin ganin cewa wannan zanga-zanga bai faru ba, kuma
wannan abu ne mai sauƙi, ita wannan zanga-zanga wanda ba abu ne mai fudda da mai ido ba ya kamata a ce gwamnati mutanen da suke mulka su yi mulki irin kaman na annabawa za su samu mutane za su ga kama su rahoto abubuwan da ke faruwa a cikin mutane da yanda za su yi su taimaka wa mutane su samu sauƙin rayuwa in aka yi mutane especially ƴan Najeriya wallahi tallahi in dai za a kawo musu sauƙin rayuwa da yanda za su ci su fita su sha su kula da iyalinsu ƴaƴansu su samu su tafi makaranta mai kyau ƴaƴansu su je asibiti mai kyau su samu ruwan sha mai kyau su samu hanyoyi da za a bi ɗan kasuwa suna tafiya a samu tsaro a ƙasa waɗannan abubuwa da na blessako guda 4 zuwa 5 in dai za a watalaka wallahi tallahi wannan zanga-zangan ba za a sake yin shi ba in dai talaka zai samu biyan buƙata sannan uwa uba tsaro gwamnati ta sa tsaro waɗannan sace-sace da abubuwan da ake yi zama to babu shi an gama shi shikenan dan Najeriya shi kan ai kakashi ta yanke saka to muna kira ga gwamnati dan Allah dan Annabi ta ji kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu a kai
to bari mu koma wajen Dr. Bashir Yankuzo da malami ne a jami'a kuma ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci da limami ne a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha dake Minna a jihar Niger. Dokta me zaka ce game da wannan matsaloli da ka ji na lissafo maka?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakika wannan zanga-zanga da akai a wannan kasa akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta dauka na darussa ko kuma mu al'umma duka mu dauka. Duk wani abu in ya faru komin ɗacin sa komin rashin kansa to ba a rasa da darasi daga cikin darussan da nake gani yake da kyau a dauka shine gwamnati ta gano kuma mu fahimci cewa lalle fa muna da dindin matasa wanda duk sanda abu ya barke suna iya yin ta'asa da barna fiye da ake zato to godiyan mu ga Allah shine wannan zanga-zanga da aka yi ta kai ga ta dai nuna ga abin da za a yi amma sai abin ya lafa to duk abu in ya kullu kai nuna ga abin da zai iya yi sai ya lafa to sai a dauki darasi domin kai ya sake bayyana wannan shine to kuma shawara ta dangane da abubuwan da ya kamata a yi musamman la'akari da ga tsadar rayuwa waɗansu neman abin da za su sa a baki kaɗai ya ishe su fitina wannan kuma yana iya sa su shiga cikin matsaloli su shiga cikin abubuwa marasa kyau muna tare kuma da mutane waɗanda wayewa kai da basira ya yi ƙaranci wanda da yawa wasu abin da ma ya yi kenan amfaninsu ma suna iya tarwatsa shi saboda haka shawara na farko harkar wato koya ma matasa sana'a.
To a nan lokaci ya mana halinsa za mu dakatar da Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Minna idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibrin wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
To madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa da Kawu Maidugu Unguru da kuma Buhari Haya Unguru masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau musamman ma abinda ake nufi da gidan Katsinawa gidan Baribari gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. To idan masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna dake karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara bari in za ku dage gefe in bar ku da doctor.
To akwai wasu da suke tambaya akan tarihin gidajen sarautar Zazzau Baribari ne Mallawa Katsinawa ne da hadda ka fara bayani Sullubawa da misali menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan Katsinawa akwai gidan Baribari akwai mallawa akwai sullubawa dukkan su gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmuwar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancin su da Zaria yasa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikin su kuma in ka lura da kyau zaka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu bace kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin kasar Zazzau da yawa daga cikin su in ka lura zaka ga malamai ne kamar misali zaka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fiqh babu kamar shi shine wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun maliki za ga cewa babu wani littafi in banda muktasar kalil da za a ci shine yake daga cikin littafin da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juz'i biyu ya zaman to fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar Zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikin su akwai maganar yaguka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar Hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokin su na rayuwa to wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1937 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu a wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye musamman ma a Sokoto a wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar kasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal ya koma can bayan yayi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashin zakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin Zazzau a wannan lokaci sai zamanto Zariyan ta ƙara haɗan kan jama'a mabambanta ra'ayoyi daban mabambanta wato kabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo dariƙar Tijaniya birnin kasar Zazzau to da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa to abin da nake so nuna mana a nan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan nan mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga Mali suke malle dan ni na je kasar Mali na zauna a cikin Timbuktu na zauna a Jene na zauna a Kabara wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali garin su Sheikh Nasiru Kabara kenan na zauna a Mofti da sauransu yawanci zaka ga mai da na ambata wato dalile ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar su misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu to a nan aka yi Imam Siyudi akwai Imam Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fiqh fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin lugha fannin nahwu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinƙa yin kaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar Zaria
amma malam wasu za su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun daga Katsinawa daga Katsina bari daga Borno Mallawa daga Mali sun luba ne kawai ɗan asalin Zaria
to ayyunci zaka ga hadin kan kenan na ɗan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kadai za su zauna su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan dan ba ta siyarwa bace amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katab a kudancin Kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa zaka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization wato kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmancin ta shine zaga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hubasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na da yake nan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo zaka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga kauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kudin shiga kuma labari zai kai mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada kudin shiga kaga kudin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abun mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zaman to ɗan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zariya wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarautar da ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariya ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadin ta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki Musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga malam Usman Kabin Yabo almajirin shehu dan fodo ne shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mubaya'a ga sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin Kajur Haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancin su duk asalin su daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzam mutanen Ayu mutanen Kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun yi imani da shi kuma sun yi imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci zaka ga idan ka je masarautar zaka ga suna ce maka mu dan nan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai kaje ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai kaje ka samu fulanin suna jin yarin Kaninkon da sauransu to abin da nake so nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin Zazzau
Dr. Kowace masarauta sai a ce ga irin tsarin ta wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su yi ba a gida kaza suna neman su gushe misali
eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta mutukar dai jinin sarauta ne na asali yau gashi ana da jihar Katsina yau gashi ana da jihar Borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali amma kuma an wayi gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka hadu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai kaga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar Zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa abu da take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe
to masu sauraro da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni kuma ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri ki samu lafiya da safiya